أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بير قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تاريخ حدود 30 دبيو ونرانا تايدي ديدا بير قوات تقوص نشكرة تدبوديو دقوم شادية تميلادية za mu tashi darasi na biyar kenan a cikin tafsirinmu na Al-Qur'ani a wannan wata mai albarka. Allah ya bamu albarkacinsa kuma ya bamu albarkacin Al-Qur'ani. Za mu tashi aya ta 20 cikin suratul Ma'ida. Kafin mu fara, akwai dan uwa da shi ma ya hadu da waqi'a a yau lokacin sallar Juma'a, an dauke masa mota da lambar nan da OW982 Nasarawa. Mu taimaka masa da addu'a, Allah ya dawo masa da motarsa, Allah ya baddala masa da abin da ya fi alkhairi, Allah kuma ya tsare mana dukiyoyinmu. Wannan abu da yake faruwa a cikin wuraren ibadarmu, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin waɗannan masharanta. Allah ya mana maganinsu, Allah kuma ya tsare mana dukiyoyinmu, ya tsare mana lafiyarmu. Sannan masu tambaya, duk wanda ya tambaya ya rinka rubuta kwanan wata, saboda a garin da ya tambayar domin aka samu damar lokacin da za a amsa sauran tambayoyi za a kaddamar da wanda yake nada a bisa wanda ya zo daga baya. Akwai tambayar farko yau, wata baiwar Allah ce ake binta azumi na shekarar da ya gabata saboda rashin lafiya, sannan kuma ga wannan shekarar ba ta da lafiya, kuma rashin lafiyar ba lallai bane ya kyale ta yi azumin, don har likita ya ce ba za ta iya yin azumi ba. To ya kamata ta yi, za ta rinka ciyarwa ne ko kuwa? Mara lafiya wajibinsa shine ya ramuwa ba ya ciyar ba. Kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ramuwa ne a kansa. Wanda yake ciyarwa sai wanda yake ba zai iya azumi ba kwata-kwata saboda girman shekaru ko saboda rashin lafiyar da ba a kaunar zai warke. Idan likitoci suka yi shaida cewa wannan rashin lafiyar ba zai warke daga nan ba, to shine sai ya koma kan wannan ayar, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wanda yake azumin ya nemi su wahala ba zai yi su yi shi ba sai da tsanani da gaske, to wannan fidiyar ciyar da miskini shine ya hau kansu. Wannan shine kamar wanda likitoci suka ce yana da ciwon alsa da ba zai taba warkewa daga gare shi ba, ko kuma da ya ciwo makamancin haka, kuma yawanci ba a yadda da hukuncin likita guda daya, sai an samu hukuncin likitoci guda biyu kuma su zamanto musulmi adalai. In ba a samu musulmi adalai ba, to ko wanda ba adali ba ko ba musulmi ba za a iya karɓar hukuncinsa a nan wajen. Wannan ya ɗaya daga cikin wurin da shari'a ta yadda da shaidar wanda yake ba musulmi ba. Idan ya zamanto cewa shaidar musulmi din, in ba a samu musulmi wanda yake da ƙwarewar da zai ba da shaidar haka ba. To amma ita wannan baiwar Allah za ta sha azumi ne saboda uzurin rashin lafiya. Koyaushe Allah ya ba ta lafiya sai ta rama, komai yawan su kuwa. Ko da azumi wato bara ta yi wata ɗaya, bana ma ta sake wata ɗaya, in Allah ya ba ta lafiya tsakanin bana da baɗi sai ta rama wannan wata biyu ɗin. Yana nan a kanta matsawar ya zamanto cewa rashin lafiyar za a iya samun waraka daga gare shi. In ba za a iya samun waraka daga gare shi ba, likitoci suka yi hukunci a haka, to wanda ake binta a maimakon kowace rana sai da ciyar da miskini guda ɗaya. Ciyar da miskini guda ɗaya tana da zaɓi, ko a dafa abinci a basu abinci wanda yake mutum zai ci ya ƙoshi, wato ba wai abincin kwana baki ɗaya ba, a'a abinci guda ɗaya shine kamar abincin rana ko abincin dare, wake da shinkafa ko shinkafa da mai ko gurasa da zuma, gurasa da miya, ko kuma ta fitar da wato a mudu biyu shine rabin sa'i na abinci a wanda yake kamar dabino da makamancinsa. Amma in kamar dawa ce ko shinkafa ko gero, mudu ɗaya ma ya wadatar. Amma abin da yake mafi kyau shine a ciyar da abinci wanda yake haɗaɗɗe, wanda za a ba ma mutum a kowace rana da ake bin mutum azumi sai ya ciyar da miskini ɗaya. Na'am. Garau-garau. Me ne garau-garau? Shinkafa da mai da yaji? shinkafa da mai da yaji zata yi, shinkafa da mai da yaji zata yi, tunda abinci da za a ci a koshi, kuma a bisa al'adar garin nan, a bisa al'adar kasar mu, abinci ne wannan. Tunda muna gani mutane waɗanda yake magidanta idan suka bayar da kuɗin shinkafa, suka bada kuɗin man gyada, aka ci shinkafa da mai da yaji a wannan gidan, an ci abinci. Ko ba wai abu ne wanda yake za a ce sai na can wato najiran ake yi ba, a'a, abu ne da yawa saboda halin talauci da muke ciki a ƙasar nan. Don haka wannan ma ya wadatar, ai cewa aka yi min ghalibi qutil balad, daga galibin abin da ake ci a wannan garin. Amma wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun la, haka Allah ya ce, duk wanda yake dawu'i da alkhairi, wannan shine ya fi alkhairi a gare shi. In mutum yana da wadata shine ai fa man tatawwa'a khairan, in yayi wanda ya tatawwi na alkhairi, kaga shine sai ya hada bayan shinkafar, wata kila hadda farfesu, domin shi abin da zai ci kenan, shine abincin sa, ba a kawo masa shinkafa da mai da yaji. Irin abincin da ake kawo masa idan yayi wannan, yayi tatawwa'a khairan, yayi tatawwi na alkhairi. Wannan yana neman fatawa akan hadisai guda biyu. Hadisin da ya hana rike abin da mutum ya hana rike namiji ya rike al'aurarsa, da kuma hadisin da ya nuni akan mutumin nan da baya kiyaye bawali, to yace shi ya kasance idan ya saki al'aurarsa, bawalin zai taba masa kafa, to yaya zai yi? A'a, baka karanta hadisin daidai bane, cewa wa an yatamassakal, wa an yatamassakal insan dhakarahu bi yaminihi, a rike al'aura da hannun dama aka hana, ba ce kada mutum ya rike al'aurarsa ba, ka rike da hannun dama shine aka hana, ko kai tsarki da hannun dama, amma ka rike al'aurarka da hannun hagu, wannan babu laifi. Kuma idan ya zamanto rike al'aurar zai sa ya zamanto cewar fitsarin bai fantsama, bai tartsatsi ya taba jikinka ba, wannan ya zamanto mutaayyin ne ma, bai zamanto cewa ya zamanto mustahabbi ba, ya zamanto wajibi, saboda tsare kai daga tartsatsin bawali wajibi ne. Tunda in baka yi haka, yana daya daga cikin abin da yake shine babban abin da yake sanya yake sabbaba azabar kabari. Saboda haka ka fahimci yadda hadisin yazo. Wannan yace dangane da jinin sauro a cikin tufafin mutum, shi najasa ne ko ba najasa bane? A wannan ai an yi afuwa akan kalilan na najasa. Yanzu da za a ce jinin sauro sai ka bibiye shi ka wanke, ai akwai mashakka, akwai wahala. Kamar irin wannan ne, ku daina irin wannan abinda shari'a ta shiru akai, ku shiru akai. Bin kwakwaf din nan baya daga cikin tsoron Allah, yana daga cikin guluyi a cikin addini. Yana daga cikin guluyi a cikin addini. Idan mutum ya tsananta, sai Allah ya tsananta masa. Ku duba bani Isra'il, annabi Musa ya ce idbahu baqara, inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara, Allah ya umarce ku yanka saniya. Suka rinka tambayar kwakwaf, sai an bayyana musu ya saniyar take, da aka yi musu bayanin, suka sha wahala kafin su samu, suka same ta guda ɗaya, mai ita yace sai idan aka feɗe ta iya faɗin fatarta za a cika masa da zinariya, haka ne kuɗinta. Suka da kyar suka samu suka yi. To da suka tsananta, sai Allah ya tsananta musu. Don haka in mutum ya tsananta, sai ka ga fatawar ta zo maka da tsanani, wanda ko ka yi ko kuma ka saba ma Allah. To amma in ka ɗauki abu da addini da sauƙi, sai Allah maɗaukakin sarki maka mu'amala da sauƙi. Irin wannan ne za ka ga waɗansu suna cewa wai yanzu kamar ƙuda, ai za a ga yana zuwa ya zauna kan najasa, sannan in ya taso ƙudan nan, in kai tabinsa sai ga wataƙila ya zo ya faɗa kan rigarka. Saboda haka ya za ka yi da wannan rigar? Za ka iya sallah da ita? Gani irin wannan ba a yin haka a cikin addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu, duk wanda ya tsananta akan sha'anin addini sai addini ya yi rinjaye akan sa. Shine ma'ana, wato ya zamanto ya kasa bin ka'idodin. Wannan yace waɗannan bankuna za a yi amfani da su a wajen kafa bankin musulunci, kuma me ya kamata musulmi su yi domin ci gaban wannan muhimmin lamari? Allah ya tabbatar mana da shi. Akwai yanzu akwai banki guda ɗaya wanda yake sabo ne, shine mu'amala shi zai zamanto bankin musulunci ne tsantsa bankin jaiz wanda kun tuna shekaru da dama da suka wuce aka ta hada jari masallace muka ne suka ta bada kudin su za a kawo bankin musulunci to abin ya gagara ba da jarin da Allah ya kawo wannan wannan dan uwan mu gwamnatin banki ne yanzu yasa aka rage jarin da za a sanya daga miliyan 25 zuwa miliyan zuwa daga biliyan 25 zuwa biliyan 10 ga bankin da zai da yake da rassa a dukkan Najeriya bankin kuma da yake da rassa a sashe daga cikin sasan a sasan kasan nan ya zamanto biliyan 5 to alhamdulillahi wannan yasa jaiz aka iya bada aka samu wannan jari na biliyan 5 kuma har an yadda a kafa bankin sun samu takardar kafa bankin yanzu abinda suke kawai daga zarar sun kafa sun dauki ma'aikata sai a je a duba a ga kan cewa komai yayi daidai sun bi ka'idodi wajen kafa bankin sai a ba su license sai su fara mu'amala akwai kuma waɗanda suke bankunan riba din saboda su ma suna so saboda suna son musulmi da suke mu'amala da su su yi mu'amala da su bisa tsarin shari'a to su ma an ba su dama su bude taga su bude bangare wanda zai zamanto na bankin musulunci kuma an sanya ka'idodi masu tsauri yanda zai zamanto kudin da aka bayar mutum in yaje ya sanya kudin sa na cewa wannan ya bude account amma da sunan bankin musulunci to ba za a dauki wannan kudin aje a bayar da shi bashi da riba ba da ruwa ba sai dai a amfani da wannan kudin wajen a bama wani bashin da ba a karban ruwa bashi na murabaha ko kuma wato mu'amala ta mudaraba musharaka salam da sauran ka'idodi da shari'a ta aji amma ba za a amfani da wannan kudin ba wajen aje a mu'amalar riba kuma babban banki ya sanya ka'idodi tsaurara na yanda za a tantance wannan kudin to a yanzu akwai banki guda daya shine Stanbic IBTC bankin Afrika ta kudu ne ya samu shi ma an yadda ya je ya kafa irin wannan nau'i na banki waɗansu ma sun zo sun kaddamar daga cikin bankuna yanzu za ka gani bankunan duk za su yi ta gaggawa kowa ya ce zai bude bangare na musulunci dan saboda kada musulmi su daina mu'amala da shi to amma ba kowa ne zai samu ba na farko daga zarar an gama waɗanda suka daga zarar an samu adadin da ake so daga zarar an samu iya adadi ba sai kowa da kowa ya ce zai yi ba na baya sai dai ya sha labari kuma abin nan wannan shine muke fata zai sanya mana mafita ya zamanto mun yi mu'amala kuɗi ba tare da mun janyo mu kanmu fushin Allah jalla wa ala ba wannan yace tambaya janaba ta kama shi kuma akwai ruwan da zan yi wanka to amma ba ni da wurin da zan yi wanka kuma asuba ce ballantana in tafi gidan wanka baka da inda zaka yi wanka to wato akwai waɗansu abubuwa na hukunci abinda ake ce mata tahqiqul manaf kai kanka zaka zamanto alƙali Allah cewa fattaqullaha ahmastata'tu guji tsoron Allah gurgudan iko idan ka ji tsoron Allah kaga babu inda tabbas babu inda zaka je kai wanka din nan gashi kana da ruwan ba inda zaka je kai wankan ba tare da an ganka ba ko ba zaka je wani waje mai nisa ka samu kai wankan ba kafin fitowar rana sai ka tabbatar ba zaka samu kai wankan ba kafin fitowar rana sannan zaka yi taimama kai sallah kafin rana ta fito saboda tsare lokaci amma inda zaka iya samu ka je wani waje kuma dole sai ka gwada shi yasa kaga aka ce mutum baya yin taimama sai ya nemi ruwa sannan zai yi taimama baka hukunci cewa ba za ka iya amfani da ruwan ba har sai ka gina shi a bisa ilimi shine ka sani 100% ko kuma kana zato wanda yake mafi rinjaye bisa al'ada da tajriba da ka jarraba da amma bisa shakka kana shakka ne ko kuma bisa wahami kawai ka abinan kakin tata ka faɗa to ba a hukunci da wahami haka dalika ba a hukunci da shakka tambayar ta biyu yace liman a ƙarshen sallah idan yayi sallah ta farko wato ya kalli daman sa yayi sallama dai ko sai mamu shi ma sai yayi haka idan yayi ta biyu sai shi ma mamu yayi haka to menene halarcin wannan babu laifi amma dai ya saba kamata yayi ka jira sai liman yayi sallama guda biyu ga baki ɗaya sannan kai sallama amma in yayi sallama farko sannan kai sallama to ka sallaka bata baci ba amma idan domin abinda ba a so kai sallama tare da shi ko ka riga shi amma sunna shine sai ya gama domin ita sallamar ga baki ɗayan ta rukuni ce kuma sau biyu ake yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta dama sannan yayi sallama ta hagu bayan yayi sallama ne sahabbai suke yin sallama wannan shine daidai to wannan bawan Allah ya ce malam dan girman Allah da kai da daliban wannan majalisi ku taimaka min da addu'a ina cikin halin bashi kuma ta kai ga an karbe gidana akan bashi to gashi ana mun barazanar karbe mun rumfar kasuwa Allah ya sanya maka mafita Allah ya sanya maka mafita Allah ya sanya maka mafita kuma ka yawaita addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Ali kullun idan yazo bacci yayi ta Allahumma faliqal habbi wan nawa Allahumma rabbas samawati Allahumma faliqal habbi wan nawa Allahumma faliqal habbi wan nawa anta ta na اللهم فالق الحب والنوى عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكا أعوذ بك من شر كل نفس أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت الأول زوك رشان الدعاء اقضي أني الدين وأغنني من الفقر الدعاء دا سيدنا علي رويتو لك النبي صلى الله عليه وسلم تانا أجخن كسن المسلم الدعاء إمبتشي أجخن الدعاء إمبتشي باب ديكا وأدعاء إمبتشي كالذم تيتا دا كما بايان كوة تسلى النبي صلى الله عليه وسلم بايان كوة تسلى هنا نيمان سري دا قباشي har Aisha ta tambaye shi ya Rasulullah ya kake yawan neman tsari daga bashi yace bashi wanda Allah ya jarabce shi da bashi sai ya sanya shi idan yayi magana yayi ƙarya wato masifa ne da ya kamata mutun ya rinka neman tsarin Allah daga gare shi Allah ya yi maka Allah ya biya maka to wannan ita ce addu'ar da zaka lazimta bayan kowace sallah bayan kai tahiyya kai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrab Allah ina neman tsarinka daga laifi da kuma bashi sannan kuma da wannan addu'ar ta sayyidina Ali idan ka zo bacci da kuma ita ma wadda annabi sayyidina Ali shi ma dai ita ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yayin da ya kukan yawan bashi da ake binsa cewa Allahumma abnini bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak ka dawwama kuma Allah madaukakin sarki ya sanya maka mafita sannan wannan yace wai yana so ayi magana akan masu yawan sakin matansu domin jin dadi shi dai yawan saki ka san dalilin da yasa yake yawan saki din shi dai yawan saki ba a san sa yawan saki ba a san sa saboda saki Allah ya halatta shi da hikima to amma kuma ba san sa ake ba saboda abin da ya kunsa na mafasid da za su iya biyo baya abubuwa wanda suke rashin dadi to amma in ya zamanto ba yadda za a yi sai a yi saki shi yasa idan mutum zai yi saki aka sa masa kaidodi ba za ka yi saki idan matar tana cikin haila ba ba za ka yi saki idan ma tana ba tana cikin haila ba in dai ka taba saduwa da ita a cikin wannan tsarkin nata dole sai ka jira ta yi haila ta yi tsarki sannan ka yi saki saboda ka ga saki ba wai kawai daga ka harzuka shikenan sai ka ce ka yi ba ba haka ake yin sa ba abu ne wanda yake ake bin ka'idodi dole sai ka jira saboda ka yanzu ka ga wanda ya zamanto cewa yana zaune lafiya da matarsa ran ta bata masa rai ko wani abu ya shiga tsakanin su ya zamanto yace to shikenan zai saurara har sai ta yi tsarki ai har sai ta yi haila ta yi tsarki daga hailar tata sannan ya sake ta to ka san wannan saki ne wanda ya yi shi bisa wato tunani da zurfin tunani da kuma auna abubuwa kafin ya ce yayi in dai ka bi ka'idar saki to zai zamanto cewar in dai kai saki na sunna kamar yadda ake faɗa sakin sunna ba sakin bid'a ba in dai kai sakin sunna ba sakin bid'a ba to ba kai wani abu na saba shari'a ba amma an kai sakin bid'a to shine zai kai ya zuwa ga irin wannan yawan sake din da ake yi wanda yake kuma yawanci zaka ga abinda zai biyo baya ba shi da alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا تنفتوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
وإذ قال موسى لقومه الله تعالى يأتي كتنا يأين دا أنب موسى يأتي ما متاننسا وإذ إنن أبن دي كراتي أدشي malamai suna kaddara abubuwa da dama wanda wannan yana daga cikin wato hikimar alqur'ani wa id suna cewa wannan wato a maf'ul ne na fadin Allah ta'ala wadhkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata ka tuna ya rasulullah yayin da Musa ya ce ma mutanansa ko kuma ku ambata ku mu'mine ku tuna yayin da Allah ya ce ma yayin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ko kuma da yake magana kan bani Isra'il ne ahlul kitab ya ahlul kitab ku tuna yayin da annabi Musa ya ce wa mutanansa duk wannan sun hadu a cikin wannan domin idan umarnin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wato ka tuna yayin da wannan abin ya faru wanda yake nuni ga cewa Allah madaukakin sarki ya sanar da kai daga ilimin gaibi wanda kai baka sani ba ku kuma mu'minai ku tuna bani Isra'il din fa da suke cewa su ne abna'ullahi wa ahibba'u ku tuna ga yayin da Musa ya ce musu kaza ga abin da ya faru wannan halin da za a ambata ya dace da wanda za su ce su ahibba'ullahi ne ko kuma su bani Isra'il da aka ce musu ku tuna yayin da wannan hadisa ta faru gare ku sun san cewa abubuwan da Allah a faɗa anan akwai abin da yake hatta a cikin littafin su babu shi ta yaya akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani dan haka su yi izina da tunawa da wannan kissar da za a kawo ta zamanto ta sanya musu sun gane cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne da gaske daga wajen Allah jalla wa ala. Allah ya ce ku tuna yayin da annabi Musa ya ce ma mutanansa annabi Musa shine annabi daga cikin ulul azmi minar rusul daga cikin annabawan bani Isra'il wanda Allah ya saukar masa da At-Taura yana daga cikin kabilar Lawi daga cikin kabilar Lawi a cikin kabilu 12 na bani Isra'il yayin da annabi Musa ya ce ma mutanansa ya qaumi ya ku mutane na udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku ij'ala fikum anbiya'a yayin da Allah ya sanya annabawa a cikin ku waja'alakum muluka ya sanya ku kuka zamanto sarakuna wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya baku abunda bai bama wani ba daga cikin talikai ya qaumi ya ku mutane na udkhulu al-ard al-muqaddasa ku shiga cikin kasa wadda take mai tsarki mai albarka allati kataba Allahu lakum wadda Allah ya rubuta muku cewa ya kaddara ta gado ce gare ku ga wato gado ce ga wadanda yake sun ba Allah daga cikin zuriyar annabi Yaqub wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya baya ku ki wato yin abinda aka umarce ku da shi na yin jihadi domin ku shiga cikin wannan kasa fatanqalibu khasirin idan kuka yi haka sai ku koma kuna tababbu a cikin fadin Allah ta'ala id qala Musa liqaumihi ishara ga cewa annabi Musa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutanansa ne dan haka khitabin sa yace ya qaumi ya ku mutane na ba aiko shi ga wadansu wanda ba mutanansa ba wanda yake wannan shine sunnar Allah ga annabawa kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane annabi ga mutanansa ake aiko shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi zuwa ga mutane baki daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yub'athu kullu nabiyyin ila qaumi kowane annabi ana turo shi ya zuwa ga mutanansa wa bu'ithu ila an-nasi kaffa ni ko aka turo ni ya zuwa ga mutane ga baki daya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hususiyarsa ce yace udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku fa'idar tunatar da mutane ga ni'imar Allah shine domin su cika alƙawarin da suka yi ma Allah domin idan ka tuna abin da Allah ya yi maka kace Allah ya yi min kaza wannan in dai kai dan halal ne zai saka ka miƙe da wajibin godiya aiko ya kamata ne abin da Allah yake so ni ne Allah ya yi min kaza to wannan shine fa'idar yin shimfiɗa da tunatar da bayin Allah ni'imar da Allah ya yi musu kuma a cikin wannan akwai koyarwa ga dukkan mai wa'azi kan cewa yayin da zaka yi wa'azi ka nemi hanyoyi masu saukin shiga cikin zuwa ga zukatan mutane wanda daga cikin waɗannan hanyoyi shine ka tunatar da su irin ihsanin da Allah ta'ala ya musu, ka soyar da Allah gare su. In ka soyar da Allah gare su suka so Allah, to sai kuma ka gaya musu to ga wajibin, ga wajibin Allah akan ku. Wannan zai sanya su ya zamanto sun fi samun ƙarfin gwiwa, zuciya su ta fi samun karsashi wajen bin Allah. Sannan Allah, annabi Musa ya kirga ni'imomin da ya musu, ni'imomin da Allah ya musu. Na farko ya ce idja ala fikum anbiya, ya sanya annabawa a cikinku. Ya aka yi wannan ta zamanto ni'ima, wannan ni'ima ce wadda babu wata ni'ima irin koma bayanta. Domin yayin da annabawa suka kasance a cikin mutane, kasancewar annabawa a cikin mutane yana ba su gata na Allah na shari'a, cewa duk abin da suke akan shari'a suke. Idan wani abu ya shiga duhu a gare su sai su koma zuwa ga annabi. Shi yasa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wataran suka ce su je su ziyarci Ummu Aiman, domin ta kasance baiwar baiwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gada daga wajen mahaifinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar ta, yana girmama ta, saboda kiyaye haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam suka je su kai mata ziyara, kamar su girmama ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama ta a matsayin su na kasancewar su ne aulan nasi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Su suka fi kowa cancanta da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin muminai. Da suka je suka gaishe ta, sai ta ce ita ba tana kuka, ba wai tana kuka dan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su ya tafi ya koma ya zuwa ga ar-rafiqul a'la, saboda ta san abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su anan ya tafi ya zuwa gare shi ya fi alkhairi gare shi. To ba akan wannan take kuka ba, ita kukan da take shine cewa yanda wahayi yake saukowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jibril yake saukar da wahayi gare shi, yanzu babu wannan, wannan ya kare. Sai ta ce, sai suka ce su ma sai ta sa jikinsu yayi sanyi, ta ja wannan magana ta sanya su suka yi kuka, suka rinka kuka sharaf sharaf, suka ga irin wannan ni'ima da suka rasa gata na Allah, cewa duk wani abu da ya faru da sai kawai mala'ika jibril ya sauko da hukuncin Allah, yanzu babu wannan. To saboda haka kasancewar annabi, annabawa annabi na cikin al'umma, wannan ni'ima ce ba kadan ba. Sannan daga cikin ni'imar kasancewar annabi a cikin mutane shine zai daga hannunsa ya addu'a Allah ya amsa, zai daga hannunsa ya addu'a Allah ya amsa. Daga cikin fa'idar azabar Allah ba ta saukan annabi yana ciki. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihi, Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su. Haka zalika sauran annabawa, falamma jaa amruna najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu, falamma jaa amruna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu, falamma jaa amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu ma'ahu. Haka za ka gani in dai al'amarin ukuba ta zo, to sai Allah ya fitar da annabin da mu'minai. Saboda haka in annabin yana nan ukuba ba ta sauka. Saboda haka kasancewar annabawa suna cikin al'umma ba ni'ima ce babba, wadda bani Isra'il sun samu keɓanta da wannan ni'ima. Domin kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna, koyaushe annabi ya tafi ya rasu daga cikin annabawan bani Isra'il, wani annabin sai ya biyo baya, ba sa zama babu annabi. Kuma duk wani annabi da Allah ya aiko bayan annabi Ibrahim, daga zuriyar annabi Ibrahim, duk wani annabi da Allah ya aiko bayan annabi Ibrahim daga zuriyar annabi Ibrahim ne. Kuma dukkan annabawan nan bani Isra'il ne, in banda guda biyu, annabi Isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk sauran annabawan da suka zo daga zuriyar annabi Ibrahim, to daga cikin zuriyar to daga cikin bani Isra'il ne, tun daga ta gefen annabi Ishaq ne. Dalili cewa babu wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim face daga cikin zuriyarsa, fadin Allah ta'ala a cikin ƙarshen suratul hadid, waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, Allah dangane da annabi Nuhu da annabi Ibrahim, Allah ya ce muka sanya annabci da ilimin littafi, wahayin littafi a cikin zuriyarsu su biyu, annabi Nuhu da annabi Ibrahim. To annabi Nuhu, akwai sauran annabawa daga cikin zuriyarsa wanda suke kafin annabi Ibrahim. To amma bayan annabi Ibrahim dukkan waɗansu annabawa da suka zo daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ne, domin annabci ya kasance a cikin zuriyarsa da kuma cikin zuriyar annabi Nuhu. Wannan ita ce ni'imar farko da annabi Musa ya kirga musu, ij'ala fikum anbiya, ya sanya annabawa a cikinku, waja'alakum mulukan, ya sanya ku zamanto sarakuna. A cikin wannan ma'anar malamai sun yi sabani, aka ce ma'ana shine ya sanya ku kuka zamanto kowa magidanta, ya sanya ku zamanto magidanta, kuna da gida da iyali da mai hidima, domin wanda ya zamanto cewa akan ruwaito hadisai da yake basu inganta ba, cewa idan mutum ya zamanto yana da mace, yana da gida, yana da abun hawa, yana da hajimi mai masa hidima dan aiki, to wannan sarki ne, basarake ne, amma hadisin bai inganta ba. Ma'ana ta biyu, ma'anar Allah ya sanya kun zamanto sarakuna shine kun zamanto entertu, wanda yake wannan ma'anar ita ce tafi kusa da yanda kissar abin da yanda kissar bani Isra'il take a cikin Al-Qur'ani, domin da bani Isra'il bayi ne shekaru masu yawan gaske, tun daga kadan bayan shigar annabi Yusuf da bani Isra'il cikin Misra, fir'aunoni suka mayar da su bayi, bani Isra'il suka zamanto bayi. Shi yasa annabi Musa da ya zo sakonsa ga fir'auna, an arsil ma'ana bani Isra'il, ka sake bani Isra'il su tafi tare da mu, wato ka fitar da su daga kangin bauta. To Allah ya sanya su sarakuna, ma'ana ya fitar da su daga kangin bauta daga fir'auna, daga kiftawa, domin sun mai da su bayi. Kuma bayan wannan ya sanya su dukkan waɗansu ƙabilu suke ganin su kamar sarakuna, saboda me? Saboda fa'idar cewar wato akwai annabawa a cikinsu. Saboda haka Amalikawa, Kana'aniyawa da su kansu Kiftawa suna ganin su a matsayi wanda yake babba. Saboda me? Saboda suna da ilimin littafi. Ko da suka zo ƙasar Larabawa, wannan matsayi ake gani na Yahudawa. Idan wani abu ya faru na rigima, ana neman masu ilimi sai a mayar da shi zuwa ga Yahudawa, saboda ana ganin kan cewa su ne suke da ilimin littafi da aka saukar daga sama. Saboda haka wannan matsayi da Allah Ta'ala ya ba su matsayi ne na ni'ima, wanda abin su duba ne su ga ihsanin da Allah Ta'ala ya musu. Sannan wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin, ya kirga ni'ima ta uku, ya ba ku abin da bai ba mu waɗansu ba daga cikin talikai, shine ni'imomin da Allah Ta'ala ya musu, na Allah ya tsirtar da su daga fir'auna, ya keta musu teku, suka wuce teku tana kekasassa hanya busassa, amma kuma suna fita Allah ya halaka makiyinsu, suna gani kirikiri fir'aunan da yake da'awar cewa shi Allah ne wanda ya azabtar da su, suna tsammanin kuma sai da Allah ya sanya ga su, suna gani tsakaninsu da fir'auna, har suna cewa inna lamudrakun, za su cin mana. A idanunsu suna gani sun kusan shiga cikin wato abin nan a kamun fir'auna. Allah ya tsirtar da su da wannan aya wadda take ba taɓa ganinta a cikin rayuwa ba, ta ina kaga ba kwale-kwale suka yi ba, ba jirgin ruwa ne ba wanda ya zo yana nan yana jiran su a gefen kogi, za su shiga ya tsirar da su ya gudu da su, kogin ne gabaki ɗaya ya dare, ya yi musu hanya suka wuce, abinda ba a taɓa gani ba ga wani jinsi na al'umma. Sannan Allah yayin da suke cikin hamada, ba su da abinci, ba su da noma, ba su da ciniki, ba su da kantina, ba su da wani abu, ba su farauta, Allah ya rinka saukan musu da manna wassalwa, darba da inshila, gasa su daga aljanna. Dutse annabi Musa yake yawo da shi, in suna neman ruwa, in sun ji kishirwa, sai ya bugi wannan dutsen da sandansa, sai idaniyar ruwa 12 su bubbugo, kowace kabila ta je ta yi layi ta rinka shan ruwanta, babu rigima. In suna cikin tsananin jin zafi girgije, sai ya lullube su, ya musu inuwa, duk inda suka tafi inuwa ya ne musu inuwa, duk sun ga wannan abu. Bai kasance ga wata al'umma ba irin waɗannan ni'imomin da Allah Ta'ala ya musu. To shine annabi Musa ya tunatar da su, to tunda ku Allah ya muku wannan, to ya qaumi idkhulu al-ard al-muqaddasa, to ga umarnin Allah, idan ka tuna abinda Allah ya maka na ni'ima, to sai kuma ga to me Allah yake so kai, in kai dan halal ne ba za ka yi wata ba sai ka je kai wannan. sai ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa, ya mutane na ku shiga cikin kasa wadda take al muqaddasa, mai tsarki, mai tsarkinta, albarkar da Allah ya sanya a cikin ta, ita ce kasa mai albarka wadda Allah ta'ala yace yace ma annabi Ibrahim, wa najaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin, muka tsirtar da shi da annabi Lutu ya zuwa ga ƙasa wadda take mun sanya albarka a cikinta ga talifai. Ita ce al-ardul muqaddasa, ƙasar Palestine ta fara tun daga kudu, daga Gaza, wanda a cikinta anan Madinatul Khalil take Hebron, wanda a cikin wannan gari na Hebron a ciki ne nan ne aka ce garin da annabi Ibrahim ya rasu. Ana danganta kabari ya zuwa gare shi kabarin Khalil, Allahu a'lam ko shi ne ko ba shi bane, a cikin wani kogo wanda a cikin wannan kogon akwai kaburbura guda bakwai da suke cewa da kabarin annabi Ibrahim, da kabarin matarsa Sara, da kabarin annabi Yaqub, da kabarin matarsa Rebeka, annabi Ishaq da matarsa Rebeka, da kabarin annabi Yaqub, da kabarin matarsa Liya, sannan daga waje kuma daga farfajiyar kogon akwai kabarin annabi Yusuf. Haka suke faɗa, Allahu a'lam, domin a bayan ƙasa kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa, ba kabarin wani annabi da aka sani bi yaqin in ba kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, shine kadai kabarin annabi da aka sani da yaqini, amma sauran dukkin tata ake ana faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ga kabarin annabi Musa, wanda hatta a cikin At-Taura, a cikin At-Taura an ce ba wanda ya san inda kabarin sa yake, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da kabarin annabi Musa indal kathibil ahmar, a wajen tudun wata ƙasa wadda take ja, ya wuce shi yana sallah a cikin kabarin daren da aka yi masa Isra'i. To daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika Jibrilu, babu wani wanda yake zai ruwaito hadisin daga cikin sahabbai balantana ya ce ya sani, saboda haka duk wani wanda ya je ya ce maka ya san inda kabarin annabi Musa yake, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya gani, ina kake lokacin da waye gaya maka, ya nuna maka ne, saboda ka ba wanda ya san wani, ba wanda ya sani. Amma hadisai sun nuna cewa annabi Musa ya yi addu'a cewa Allah ya kawo shi kusa da ƙasar Kudus, al-ardul muqaddasa. Saboda haka akwai wani kogo yana nan, akwai wani tudu yana nan yanzu a cikin Jordan, kusa da al-baharul mayyit, dead sea, ana ce masa maqam Nebo, na je wajen na gani. Daga nan wajen aka ruwaito cewa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa ya roki Allah ya kusantar da shi da al-ardul muqaddasa, ya zuwa ga ƙasa wadda take mai tsarki, ƙasar Palestine, ƙasar Kudus, ya zo nan Allah ya ɗauki ransa a nan. To idan ka hau wannan dutsen, ka lura da kyau, ka kalli a arewa, zaka ga Baitul Maqdis, zaka ga kasar Isra'ila inda Kudus take daga kan wannan dutsen. To shine a cikin At-Taura ake cewa annabi Musa ya zo wani waje wanda daga nan ne ya hango inda kasa mai tsarki take, amma kafin ya kai nan Allah ya dauki ransa a kusa da nan, bai kai ya zuwa gare ta ba, amma kusa da ita Allah ya dauki ransa. Su kansu ba su san inda wajen yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga wajen, har ya sifanta shi, amma kuma ba da sifa da ba wanda zai zo ya gane, kuma babu wato a su sha'anin kaburbura, ba abu ne wanda musulunci yake mai da muhimmanci da shi ba, saboda ba a bauta a kabari. Wurare da suke da muhimmanci, masallatai, su kan an iyakance su. Kaga masallacin Baitul Maqdis, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi sallah a wajen, kuma sananne ne an iyakance shi. Masallacin Ka'aba sananne ne an iyakance shi. Masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina sananne ne an iyakance shi. Nan ake ibada. Amma kabari fa ba ibada a kabari. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu buyutakum qubura. Kada ku mai da gidajenku zamanto kaburbura. Kada ku mai da gidajenku zamanto kaburbura. Me ma'anar wannan? Yace wa sallu fi buyutikum, ku yi sallah a gidajenku. Ma'ana inda ake sallah ba ga makabarta bace, ma'ana makabarta ba a sallah a wajen. To shi yasa ba a damu da ayyana irin waɗannan wuraren ba, wanda duk zaka ga yana kokarin ya san ina kabarin wane yake, to ba dai a shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. sanin ka je masallatai ka je wuraren da ake bayyana ilimin addini wuraren da ake so a sani kenan amma ba kaburbura ba to waɗannan al-ardul muqaddasa kasa mai tsarki ita ce kasar baitul maqdis tun daga hebron madinatul khalil har ta arewa har ya zuwa kogin jordan shine inda ake ce ma gaba ta yamma ta kogin jordan wanda ake cewa west bank wato gaba ta yamma inda falastinawa suke to a cikin nan wajen garuruwan da ke nan duk suna sune ita ce ardu falastin ita ce kasar da Allah madaukakin sarki ya kaddara ma kataba Allahu li bani Isra'il kataba anan wajen ma'anar kataba shine tabbatar da abu kitaba ta Allah iri biyu ce akwai kitaba ta shari'a shine farlantawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum duk kutiba anan wajen da ma'ana furida an farlanta muku to kuma takan zo kataba da ma'ana Allah ya rubuta wato ya wajabta ya tabbatar da ya kaddara shi ya kaddara wannan abin tilas zai faru kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya kaddara ya rubuta da alkalamin kudura ni zan yi rinjaye da ni da manzanni na inji Allah to wannan kataba din ita ce ta nau'i na biyu din ne wato Allah ya kaddara ya rubuta ma bani Isra'il wannan kasa a harshen annabi Yaqub waɗanda suka zamanto muminai daga cikinsu zai gadar da kasar Falastin a gare su waɗanda suka zamanto muminai daga cikinsu to shine annabi Musa ya ce musu ku je domin ku samu tabbacin wannan alkawari na Allah a hannunku udkhulul ardal muqaddasa ku shiga wannan kasa wadda take mai albarka mai tsarki wadda Allah ya riga ya kaddara ta a gare ku wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya baya akan wato ta bayanku ku koma baya wato ku ki yin abinda aka umarce ku da yin sa fatanqalibu khasirin sai ku koma ku zamanto tababbu kun yi asara saboda kun saba ma umarnin Allah komawa baya ga barin umarnin Allah yana daga cikin manyan shi yasa yake daga cikin manyan zunubai a cikin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu as-sab'al mubiqat ku ji tsoron zunubai guda bakwai masu kaiwa ya zuwa ga halaka yace al-ishraku billah shirka da Allah was-sihr da sihiri wat-tawalli yawm az-zahab da mutum ya juya baya ranar da aka zo yaki fi sabilillahi an kira ay jihadi mutum ya gudu wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe rai da Allah ya haramta ba tare da haƙi ba kisan kai wa aklur riba da cin dukiyar riba wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat da yin kazafi ga mata waɗanda suke marafkana ba su san sharri ba muminai masu tsare kansu kai musu kazafi ka jefe su da zina waɗannan sab'ul mubiqat ash-shahid a ciki ya ambata wat-tawalli yawm az-zahab gudu da kin yin jihadi bayan umarni ya zo akan ai to shine wanda bani Isra'il suka yi kaga yana daga cikin as-sab'ul mubiqat to kuwa duk wanda ya abin da yake mai halakarwa zai zamanto mai asara shi yasa annabi Musa ya ce musu fatanqalibu khasirin in kuka yi haka sai ku koma baya ku wayi gari kuna wato tababbu wanda suka yi hasara al-khusran shine rashi babban rashi shine ka rasa wato a abin nan wato ka rasa rahmar Allah jalla wa ala Allah ya kiyaye mu
qalu ya musa inna fiha qauman jabbanina wa inna lan nadkhulaha وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
الله تعالى يبقى مكسا أبن دسك ما يرمى دا النبو موسى me suka ce masa wannan jawabi nasu jawabin da suka yi ma annabi Musa shine qalu ya Musa sai suka ce ya kai annabi Musa inna fiha qauman jabbarin ai fa lalle a cikin ta akwai waɗansu mutane jabberawa wato masu tsananin ƙarfi da jarunta waɗanda suke ba sa saurara ma duk wani wanda yake duk wani wanda yazo ya kawo musu hari akwai mutane jabberawa a cikin ta wa inna lan nadkhulaha mu kuma ba za mu shige ta ba hatta yakhruju minha sai dai idan waɗannan mutanen dake cikin ta sun fita fa in yakhruju minha idan suka fita daga ciki fa inna dakhilun to a sannan sai mu zamanto mu masu shiga ne wannan jawabi yayi nuni akan wato raunin su wato ragwancin su da kuma rashin kulawar su da rashin ganin girman Allah da rashin ganin girman umarnin Allah suka ce aka ce su yi suka ce ba za su yi ba suka ce ba za su yi ba saboda wai akwai waɗanda yake ba za su iya samun nasara a kansu ba kauman jabbarina dinnan kamar yadda malaman tarihi suka nuna su ne mutanen da suke zaune a nan Palestine a lokacin mutane ne jinsi daban-daban akwai jinsin amalikawa wanda ake ce musu amalit da turanci akwai kana'aniyawa wanda an ce su da kana'aniyawa nan da amalikawa su ne asalin wato mutanen Palestine akwai kuma sauran ƙabilu waɗanda suke dinkaninsu wato jarumai ne masu ƙarfi ne sun fi ƙarfin ai galaba a kansu a wajen yaƙi to amma tunda annabin Allah ya ce a yi me ya kamata mumini ya yi in ba ya ce sami'na wa ata'na ba to su sai suka ce ba za mu yi ba suka bayyana cewa kamar wannan uzuri ne wanda ku ba uzuri bane a cikin shari'ar addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la tatamannu liqa al'adu kada ku rinka gurin haduwa da abokan gaba ku ta cika baki a zo a gamsa mana ina ma dai yau ai harin battan karfe ina ma dai ai kaza kada ku yi wannan fa idza laqitumuhum fasbiru in kuka haɗu da su to ku yi hakuri ku dage wa'lamu anna aljanna tahta dhilal as-suyuf ku sani cewa aljanna tana ƙarƙashin inuwar kansakali ma'ana in dai kuka haɗu da su to ku dage wajen yaƙi ku san cewa wannan yaƙin an faɗaga kansakalin ku da kuke yi shine zai shigar da ku aljanna kuma sannan ai idan waɗanda irin waɗannan abubuwa suka samu gare su na ayoyi mabayyana Allah ya tsirtar da su daga Fir'auna wanda Fir'auna in dai jabberanci ne sauran al'ummomi sai dai su zamanto koma bayansa Allah ya tsirtar da su daga Fir'auna Allah ya musu abubuwa na ban mamaki sun ga shigar Allah a cikin al'amari wanda wannan ya kamata a ce su ya ba su fika ya ba su aminci da Allah amma sai suka yi wannan ragwanci suka gaya ma annabin Allah Musa irin wannan jawabi na'am
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا
Allah ya ce qala rajulani sai waɗansu mutane biyu mazaje guda biyu minal ladina yakhafuna daga cikin waɗanda suke matsoratan masu jin tsoron an'ama Allahu alaihima amma su waɗannan mutane guda biyu Allah yayi ni'ima a gare su da tawfiki sai suka ce musu udkhulu alaihimul bab ku shiga kofar da za ta kai ku wannan gari ku shiga gare su ta kofar da za ta kai ku wannan garin fa idza dakhaltumuhu in kuka shiga wannan kofar fa innakum ghalibun za ku yi galaba a kansu wa ala Allahi fatawakkalu ku dogara ga Allah shi kadai in kuntum mu'minin in dai ku da gaske ku masu imani ne alladina yakhafun malamai sun yi sabani akan wannan waɗansu sun ce mutane biyu daga cikin masu tsoron ai Allah sai ya ambaci bani Isra'il da wannan sifa ta su domin ya tabbatar da aibin su a cikin al'ummomi da za su zo bayan su cewa waɗannan fa su ne wanda Allah ya musu ni'ima amma suka zamanto ragwaye suka zamanto masu tsoro ba za su iya ba su da jarumtar da za su tashi su nemi abin da zai kawo musu maslahar kansu. Shi yasa sai Allah bai ce qala rajulani minhum ba, sai ya ambaci sifarsu, qala rajulani minal ladina yakhafun, mutane maza biyu daga cikin matsoratan, masu tsoron, domin a aibata wannan sifa, domin shi tsoro wanda zai hana ka kai abin da Allah ya ce, wannan tsoro ne wanda yake ba shi da alkhairi. Domin tsoro sifa ce ta aibi, yakan zo sifa ta yabo shi ne idan aka dangana shi zuwa ga Allah. Tsoro idan ka zamanto Allah kake jin tsoro, to wannan sifa ce ta yabo. Amma tsoro ka zamanto kan cewa kai mai tsoron mutuwa ne, ko mai tsoron cuta ta same ka, ko mai tsoron rashi, duk wannan tsoron inda har zai tsaya tsakaninka da bin abin da Allah ya ce, to tur da wannan tsoro. Akasinsa kuwa shaja'a, jarumta shi ne rashin tsoro, abin so ne. Amma shi ma yakan zamanto akwai lokacin halin da zai zamanto ba a sansa, shi ne idan kai jarumta wajen abin da Allah baya so, kai jarumta wajen ƙetare iyakar Allah saboda baka jin tsoron hukubar Allah, to wannan jarumtar ba a santa. Ita ce za ka ga jarumtar mutum ya je a wajen yaƙi bai iyakance kansa da ƙa'idodin yaƙi ba, ya je ya ta abin da ba a ce masa ba, ko kuma lokacin da bai cancanta a yaƙin ba ya je ya yaƙin, ko kuma inda bai cancanta a shiga ba wajen yaƙin ya je ya shiga. To wannan jarumtar ba a santa. Amma jarumta shi ne kai jarumtar da za ta zamanto tai maganin tsoron rashin bin umarnin Allah. To Allah ta'ala wannan ita ce ma'anar farko na alladhina yakhafuna, ai masu wa'annan matsorata, domin ba wani wato sifanta su bani Isra'il da tsoro, saboda tsoronsu ne ya hana su bi umarnin Allah su je su yaƙi da waɗannan jabberawa. Ma'ana ta biyu shi ne wannan sifa ce da Allah ta'ala ya sifanta waɗanda suke masu tsoron Allah, saboda haka sifa ce ta yabo. Qala rajulani minal ladina yakhafuna, mutane biyu, mazaje biyu daga cikin waɗanda suke masu tsoro shi ne tsoron Allah. Domin masu tsoron Allah ɗin a cikin bani Isra'il akwai su, to biyu daga cikinsu su ne suka tashi suka yi wannan wa'azi, suka yi mubadara wajen wato dawo da bani Isra'il zuwa ga hanya. An'ama Allahu alaihima, waɗanda Allah ta'ala ya yi ni'ima a gare su. To wannan sawa'un ko dai ka ɗauka alladhina yakhafuna matsorata bani Isra'il, to daga cikinsu mutum biyu sai Allah ya musu ni'ima, ba su zamanto suna jin tsoron da zai hana su bin Allah ba. Ko kuma daga cikin waɗanda suke masu jin tsoron Allah, mutane biyu da Allah ya yi musu ni'ima na su miƙe su tsaya da wannan makamin na yin wa'azi, na su yi ƙoƙarin dawo da mutanensu zuwa ga hanya, tare da cewa duk mutanensu sun yi gabas, duk mutanensu sun kauce, su kuma suke neman su dawo da su, domin wannan matsayi ne da ba wanda zai taka shi sai wanda Allah ya masa ni'ima. Kaga duk mutane sun raja'a akan saƙo, kai kuma ka tsaya ka dage kace za ka dawo da su hanya daidai, wanda duk Allah ya masa muwafaka da wannan Allah ya masa ni'ima ne. Shi yasa sai Allah ya sifanta da cewa an'ama Allahu, ata a cikin masu tsoron Allah ma guda biyu ne su waɗanda Allah ya musu ni'ima da suka tsaya da wannan mawqif din. Shi yasa ake son mubadara wajen aikin alkhairi. Yayin da ya zamanto kan cewa wani abu ya taso, to me ya kamata a yi, wa zai yi kaza, sai ga kowa ya tsaya yana jiran wani wanda zai miƙe. Halin mu kenan fa yanzu, ai ya kamata ni kaza, in aka ce ya kamata dinnan kowa jira yake ya ga wani ya tashi yayi. To yayin da ake irin wannan, wanda zai zabura ya je ya yi, mai mubadara su ne wanda Allah ya musu ni'ima, su ne an'ama Allahu alaihim, Allah ya musu ni'ima. A kowane muƙami za ka ga wanda suka yi mubadara su ne as-sabiquna al-awwalu, walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustaakhirin. Allah ya ce mun san wanda suke gaggawa, suke zamantowa magabata, mun san ko masu nokewa, masu komawa baya. Kar ka zamanto cikin masu nokewa, masu komawa baya, kullun ka zamanto cikin ahlul mubadara a wajen aikin alkhairi. Sabanin waɗanda suke gaggawa su zamanto masu ci gaba, masu wato wucewa gaba wajen aikin sabo, masu kawo sabon yayin sabo, wannan Allah ya kiyashe mu da wannan. To waɗannan mutane guda biyu sune Yusha'u bin Nun daga cikin kabilar Ifraim, da kuma Kalib dan Yafinna daga cikin kabilar Yahuda. Su biyu suna daga cikin nuqaba din bani Isra'il guda 12, domin abin da kamar yadda kissa tace, wannan kuma yana daga cikin kissoshin ahlul kitab wanda Allah ta'ala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj sai ibn abbas zai sun bada labarin wannan kissar kuma in ka karanta wato abin nan a cikin tsohon alkawari a cikin old testament littafin numbers za ka ga wannan kissar yadda aka kawo ta amma zaka tabbatar cewa alqur'ani littafi ne daga Allah domin duk irin labarukan da ake kawowa ina zaka kamanta da abin da ke cikin alqur'ani sannan kuma abubuwa da Allah ya ambata a cikin alqur'ani ba sa cikin nan wajen ballantana a ce a can annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya ciro ya zo ya kawo anan abubuwa ne waɗanda Allah ya faɗa waɗanda sun kunshi darussa na imani a cikin ayoyi kalilan suka wajen wato kusan sura guda shafi wajen uku duk akan kissa kuma amma a cikin ayoyi kalilan fa'idar da zaka samu a cikin ayoyin ba zaka taba kamanta ta da abin da zaka samu a cikin wannan dogon karatun ba to abinda kissa tace shine da annabi Musa ya fito daga bani Isra'il daga Misra Allah ya tsirar da su daga Fir'auna sai suka dimfari kasa mai tsarki wadda Allah ya musu alƙawari ita ce kasar Palestine da suka zo daidai inda za su shiga cikin wato gundumar da za ta kai su cikin wato daidai garin da zai kai su cikin gundumar baki daya sai ya tura mutum goma ya ce a samu mutane goma sha biyu daga cikin kowane ƙabila a ɗauki mutum ɗaya an nuqaba ɗin kenan guda goma sha biyu wannan shine karo na biyu da annabi Musa ya zaɓi mutum goma sha biyu daga cikin bani Isra'il karo na farko lokacin da suka tafi da mutum guda saba'in suka tafi wajen domin su je su tuba a tsoru sina daga zunubin daga bautar ɗan maraƙi da suka yi to daga cikin saba'in ɗin nan sai aka zaɓi mutum goma sha biyu suka taho domin su je su ji zancen Allah yayin da Allah yake zance da annabi Musa aka zaɓi mutum goma sha biyu daga cikinsu karo na farko kenan to karo na biyu su ne waɗannan da aka tura su zamanto jawasis zai su binciko menene halin wannan alƙaryar sha biyu ɗin nan da suka je suka ga wannan alƙarya sai suka ga mutane waɗanda suke wato masu tsananin ƙarfi suka ga ƙasa wadda suka ga gari wanda yake mai ni'ima ga inibi ga rumman ga tin ga kayan marmari iri-iri ga ni'ima a garin ga noma ana yi suka ga cewa wannan ƙasa ce wadda take mai albarka amma kuma mutanenta ba su tsananin ƙarfi ne akwai kisoshi da ake kawowa an ce wai mutum ɗaya daga cikinsu sai ya ɗauki mutum biyu ya zuba su cikin hannun rigarsa wannan duk suna daga cikin kisoshi da in ba sun zo a cikin alkur'ani da sunna ba ma imani ba za mu imani da waɗannan ba Allah ya subhanahu wataala cewa mutane ne jabbirawa al-jabbar shine mai tsananin ƙarfi wanda yake kuma idan ya kama mutum ba shi da tausayi to haka suka ga wa'an suka sifanta wannan mutanen suka dawo su ga mu annabi Musa suka dawo su ga mu annabi Musa da bani Isra'il gabaki ɗaya suka dauki maganganun su maganganun goma daga cikin su sai guda biyu da suka ce suka ga musu wannan magana udkhulu alaihimul bab ku shiga kofar garin fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun indai kuka daure kuka riga kuka shiga to za ku samu rinjaye akan su taya akai suka san wannan saboda sun san sunnar Allah ce cewa yayin da Allah ya ce mabayinsa su tashi su jihadi suka tashi suka bi wannan umarnin to Allah madaukakin sarki shine zai taimaka musu inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce mu za mu taimaka ma manzanninmu da mu'minai a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar alkiyama saboda haka nasara lamuni ce daga Allah kuma nasara ba ƙarfi ne yake kawo ta ba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah da yawa jama'a wadda take kadan ta rinjaye akan jama'a masu yawa da izinin Allah da karfin Allah saboda haka karfin Allah ba a kamanta shi da karfin mutane ko da komai jabberancin su to shi yasa waɗannan mutane saboda wannan imanin nasu suka ce ku zo mu shiga idan dai muka shiga za mu yi nasara akan su kuma kada mu duba karfin mu da cewa ba mu da isasshen karfi kada mu duba jabberancin su me ya kamata mu duba Allah ya kamata mu duba shi yasa suka ce wa alallahi fatawakkalu ku dogara ga Allah kadai ba ga iyawarku da karfin ku ba yayin da ya zamanto kan cewar kai riko da asbab me asbab din shine ku tashi ku tashi ku tagaza ku yi wani abu shine ku tashi ku shiga ku kai musu harin cewa za ku shiga cikin garin wannan shine ruko da asbab kai naka janibin amma kuma da me zaka dogara da karfin naka da wannan kokarin naka a'a wa alallahi ku dogara ga Allah shi kadai ku dogara gare shi in kuntum mu'minin inda ku mu'mine ne to haka mu'mini yake yayi ruko da asbab amma ya dogara ga Allah ba ya dogara da wa'annan asbab din ba in kana neman arziki ka tashi ka je kasuwa ka tashi ka tafiya a bayan kasa ka tashi kai aiki amma kada ka dogara iyawarka da karfinka da jarinka da dabararka ka dogara ga Allah in karatu kake yi ka tashi kai karatu ba ka kwanta ba ka ce ai za a yi jarabawa shikenan ka san zaka ci Allah ya baka ka roka dole sai ka tashi kai kokari amma kada ka dogara ga kokarin kada ka ce ai na karanta in dai aka yi jarabawa babu abin nan bana tsoro ka ji tsoron faduwa amma kuma ka yi kauna ga rahamar Allah wanda yake shine kake dogara gare shi to haka mumini yake tsakanin ruko da asbab da tawakkal tare suke tafiya in kace kai tawakkali baka yi ruko da asbab ba baka yi aiki da hikima ba baka bi shari'ar Allah ba in kuma kace kai ruko da asbab ba za ka yi tawakkali ba kai wato kai zindiyanci kenan baka yi imani da Allah haƙan ba kace karfinka da iyawarka shine zai baka dole ka hada abubuwan guda biyu to kuma abinda waɗannan bayin Allah suka gaya musu kenan suka ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
تو كاب جواب ينسو ده سكة جوانا وعزي sai suka ce qalu ya musa sai suka ce ya kai annabi musa inna lan nadkhulaha abadan mu dai ba za mu shige ta ba har abada ma damu fiha matsawar waɗannan mutanen jabberawa dinnan suna cikin ta fadhhab anta wa rabbuka faqatila da kai da ubangijin naka ku tafi ku je ku yaki inna ha huna qa'idun mu anan muke muna zauna anan ba inda za mu je waɗanda suka ga irin waɗannan ayoyi na Allah su ne suke faɗan wannan bayan an yi musu wa'azi irin wannan ke ƙasar zuciya to ka do ka auna wannan da halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da su 313 sun je su kama ayarin Abu Sufyan ba su fita da niyyar yaƙi ba sai aka ba su labarin cewa ai Quraishi sun taho da sojoji da wato runduna ta mutum 1000 sun taho za su yaƙe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiru alayya ayyuhan nas ku bani ku yi min menene shawara menene abin yi ya jama'a sayyidina umar ya tashi yayin magana yace ya rasulullah mu je mu yaƙi yace ashiru alayya ayyuhan nas daga cikin dai muhajirin aka samu ne ya tashi yayin magana annabi sai ya ce yake ashiru alayya ayyuhan nas sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin sahabbai ansar sa'ad ibn mu'ad yace la'allaka taqsuduna ya rasulullah ina ganin dai mu kake nufi mi magana ya rasulullah yace to mu mutane ne waɗanda suke ba ragwaye ba mutane ne masu yaki idan kace za ka kutsa da mu cikin wannan tekun za mu bi ka mu kutsa tare da sai miqdad ibn amr al-kindi ya tashi yace ya rasulullah tafi da mu duk inda Allah ya umarce ka mu ba za mu ce maka kamar yadda banu Isra'il suka ce ma annabi Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun mu za mu ce maka idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka je da kai da ubangijinka ka je ku yaki muna tare da ku mu ma a cikin mayakan annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar sa ta kyalkyali yayi farin ciki da wannan magana shine malamin mu Sheikh Muhammadu al-Mukhtar Allah ya kara masa lafiya yake cewa ya Miqdad ibn al-Aswad Allah ya haska kabarinka ya faranta maka rai kamar yadda ka faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai kamar ka ce yana wajen ne lokacin da Miqdad yake fada saboda farin cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan magana to ku duba akasin sahabbai ku duba gaskiyar imanin sahabbai amma waɗannan da suka ga ayoyi da sahabbai ba su ga kamar su ba amma ga irin abin da suka gaya ma annabin Allah Musa, suka ce masa ka tafi kai da Ubangijin naka ku je ku yi yaki. Waɗansu malaman tafsiri sun ɗan yi ma Bani Isra'il ɗan wato sun ɗan yi musu wani ɗan kwaskwarima. Wannan magana da suka faɗa sun ƙoƙari su yi mata kwaskwarima, cewa wai ba wai nufi suke yi su kafirci ga Allah ba, domin wannan magana a zahirinta ai kafirci ce. To amma a can Allah bai ce musu kafirai ba, ce musu ya fala tasa alal qaumil fasiqin, ya kira su fasikai, wanda ya nuna kan cewa maganar su ba kafirci bace, cewa wai abin da suke nufi shine cewa irin yadda kake zuwa kai addu'a Allah ya zo ya abin da kansa ba tare da mu mun shiga ba, kaje kai irin wannan. Amma na wannan a ce mu ne zamu, mu ba zamu ba, an bayyana wato kamar yadda kai addu'a aka keta aka bude teku muka wuce, to kaje kai irin wannan, kayi Allah yayi maka sannan mu zo mu bi, amma ba a dora abin akan mu ba. Shine yake shi abin da yasa waɗannan malamai suka yi wannan tawili, saboda ba a ce falata sa alal qaumil fasiqin ba, ba a ce falata sa alal qaumil kafirin ba. To amma kuma ai alfisqu yakan zo da ma'anar kafirci. Ala ayi halin sun faɗi magana a bar aibatawa, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin aibatawa wannan tasu da kan cewa kin tafiya ay yaki ne, da kuma magana mai girma yayin da Miqdad ibn al-Amr ibn al-Kindi ya faɗi wannan magana, yace mu ba za mu gaya maka abinda Banu Isra'il suka faɗa ba. To da suka faɗi wannan magana ga abinda annabi Musa yace musu. Na'am.
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
النبي موسى يتي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يا الله يا أبنججنا بان دقيقو أكن كوا فاتي أكن كينا دقوانا هارونا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين كربا تكانمو ده متاني وانده سيكي فاسقين سبو ده ياغا إرون ونن واتو إرون ونن ييما الله غبا قدي ده رشن صوران الله ده كنغر ييما الله سبو ده هكي يجي صورو أجكين يد ده أكرويتو كي سوشن أجكين لتفن بني إسرائيل أنت أنب موسى ينجون ونن مغانا شيدة أنب هارون سيسكي فاتو سنا ماسو سجدا ده جون ونن مغانا ميجرما. Suka ce Allah ba ni da iko akan kowa sai akan kaina da Ubangijina, dan akan kaina da dan uwana, dan haka ka raba tsakaninmu da mutane waɗanda suke fasikai. To sai Allah madaukakin sarki yayi hukuncin sa. Na'am.
Wa fa innaha muharramatun 'alayhim 40 sana yuquna fil ard ولا تأس على القوم الفاسقين.
الله تعالى سيأتي ينامي أمس أدوار النبي موسى فإنها محرمة عليهم. تو إتوان ننجري أبون حرم تواني أجريسو 40 سنة شكرا 40 بذاسي شكيش با يتيهون في الأرض ذاسي تا كيكو موسنا إيموا أبا ينكسا بس إندس كي تفيا بس بتستاشي دسافي سنا ججو يا واسنا تفيا أجكين بريا أجكين سهارا in dare yayi sai su ga sun dawo inda suka tafi, sun kasa kaiwa ya zuwa ga wannan gari, suna yawo ba su da gari shekara 40 haka suka yi. Fala ta'asa 'alal qaumil fasiqin, kada kai bakin ciki akan mutane wanda suke fasikai. Wannan shine ake ce ma atti, wato dimuwa da Bani Isra'il suka yi wajen wakati a wannan ayar. Wadansu malamai suna yin wakati a fa innaha muharramatun alayhim, Allah ya ce na haramta ta a gare su, dan haka da wannan ne ya nuna cewa Baitul Maqdis haramtacciya ce ga Bani Isra'il tunda Allah ya ce su ga suka yi. Sai ai waqafi anan waqaf tam 40 sanatan yatihuna fil ard, shekara 40 za su rinka imuwa a bayan kasa a cikin kasa, sai da suka shekara 40 ba su da gari suna kai komo. To shine a cikin wannan Allah ya sa musu inuwa, tana inuwa girgije ne musu inuwa. Duk da haka Allah madaukakin sarki bai kyale su ba, domin akwai annabawan Allah tare da su. A lokacin nan ne annabi Musa ya rasu, a lokacin nan ne annabi Haruna ya rasu. Ya zamanto kan cewar bayan rasuwar annabi Musa sai Yusha'u ibn Nun ya zamanto shine Allah ya yi annabci bayan sa, ya jagora da su. Bayan shekara 40 din suka shiga Baitul Maqdis, kuma Allah ya ba su nasara. Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa kada kai bakin ciki akan mutane wanda suke fasike, bas cancanci kai bakin ciki akan su ba, saboda hadiri kuma dama dai lokaci yayi, zamu tsaya anan wajen. Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin alqur'ani, Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in mu a wannan sa'a ta ranar juma'a ta karshe wanda Allah yake amsa addu'o'i. Allah ya yafe mana zanuban mu, ya karbi ibadun mu, ya mana muwafaka da samun azumi mai albarka mai alkhairi. Allah kuma ya bamu damuna mai albarka, ya bamu kwanciyar hankali, ya bamu aminci da kwanciyar hankali a cikin kasan mu. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.